This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba shi daga watan 2 a shekara ta 2024 da fatan an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
A jiya Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa shugabannin ƙungiyar Hamas sun maida martani akan ƙudurin ƙulla yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi akan su daina kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa.
To, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, wannan hukuncin da kotun ta yanke jiya dangane da batun kariyar tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. To, sai dai masu fashin baki da kuma kula da lamura na cewa wannan ba zai shafi takarar shi ba. Ko menene dalili?
Saboda akwai yan Republican da suke goyon bayan Donald Trump, ko me zai yi? Ga alamu ma kuma goyon bayansa ya kara karuwa tsakanin yan Republicans masu ra'ayin riƙa. Amma da wani abu ina ji zai kara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi, taimakon kuɗi za su aiko mishi saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko shari'arsa.
To, kamar kowace Laraba, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batutuwa da suka haɗa da
matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ɗauka na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa.
To, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Maryam da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 don ya ci gaba da zama a kan karagar mulki. Hukuncin da dukkan alƙalan kotun uku suka yanke ya yi watsi da ikirarin Trump na cewa lauya na musamman Jack Smith ba zai iya tuhumarsa ba a kan matakan da Trump ɗin ya ɗauka gab da kammala wa'adin shugabancinsa na neman sauya nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu saboda a lokacin matakin na da alaka da aikinsa a matsayin shugaban ƙasa. A tuhume-tuhume guda hudu da ake masa, Smith ya zargi Trump da amfani da ikirari mara tushe na cewa an yi magudan zaɓe don tursasawa jami'an zaben jihohi da ma'aikatar shari'a da mataimakinsa Mike Pence akan su hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna ya sha kayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Talata cewa shugabannin ƙungiyar Hamas sun maida martani akan ƙudurin ƙulla yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila da nufin a tsagaita wuta a yakin Gaza. Ya ce Amurka tana nazari sosai akan martanin kuma za ta tattauna akan batun a yau Laraba a Isra'ila. A yayin wani taron manema labarai a birnin Doha, Blinken ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da Isra'ila martanin da Hamas ta mayar akan ƙudurin. A birnin Washington kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya ce kamar mayakan sun zaki a martanin da suka maida, ya kuma ce ana ci gaba da tattaunawa. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya tattauna da shugabannin ƙasashen Masar da Qatar a jiya Talata a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta na ɗan lokaci a Gaza da kuma ƙara kai agajin jin ƙai ga Falastinawa farar hula. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi akan su daina kai hare-hare akan hanyoyin jiragen ruwa na kasa da kasa ko kuma su fuskanci sakamako. A wannan karan mayakan sun harba makamai masu linzami da ke auna jiragen ruwa guda shida daga yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen zuwa cikin tekun Bahar Maliya, abinda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Jami'in wanda ya nemi a saka ya sunansa ya ce sojojin ruwan Amurka sun harbo akalla ɗaya daga cikin makaman a jiya Talata, a yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku. A cewar wani kamfanin kula da harkokin tsaro na Birtaniya mai suna Ambrey, ɗaya daga cikin makaman ya lalata gefen wani jirgin ruwa na Birtaniya a yayin har-haren na jiya Talata. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kada yi nisa nan gaba kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu koma a taskar rahotanninmu kan wannan batu na hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a jiya dangane da cewa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba shi da kare shugaban ƙasa. To, taka na nemi sanin tasirin wannan hukumci da kuma yadda zai shafi burin tsohon shugaban ƙasa na sake tsayawa takara a hiranmu da Aminu Yakubu Lame, wani ɗan Najeriya da ke nan a Amurka.
A yanzu haka akan wannan hukunci da kotu ta yanke, ban tsammani zai shafe shi sosai ba, saboda akwai Republicans din da suke goyon, ƴan Republicans da suke goyon bayan Donald Trump, ko me zai yi, ban tsammani za su ki goyon bayan sa ba, saboda haka wannan ba zai shafe su sosai ba. Wata kila zai iya yiwa in aka ci gaba ya zama har an je wajen shari'an nashi, kuma ya zama cewa an kai shi an ce an yanke hukunci zai je kurkuku. To, na san anan a wannan lokacin zai akwai wanda ba za su ba goyon bayan shi, amma yanzu haka yadda akan da wannan hukuncin ba tsamman zai yi, ga alamu ma kuma su goyon bayan sa ya ƙara ƙaruwa, wato a tsakanin ƴan Republicans masu ra'ayin riƙau wanda suke goyon bayan sa, saboda haka in ma da wani abu ina ji zai ƙara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi, taimakon kuɗi za su aiko mishi, saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko shari'ar sa, don yana akwai shari'o'in da yawa da kotu daban-daban da yake da shi a cikin wannan shekara zuwa shekara mai zuwa. To, saboda shi yasa nake gaba zai wannan dai ba zai shafi shi sosai har ya zama cewa ya shafi sha'anin takararsa ba.
To, akwai binciken da waɗansu fitattun kafofin sadarwa suka gudanar na baya-bayanan da ke nuni da cewa goyon baya da yake samu tsakanin masu kada kuri'a ya ƙara samun a ci gaba fiye da a lokacin da suka tsaya takara da Biden shekaru hudu da suka shige. Mene da kake gani ya janyo haka?
To, na farko irin wato wannan bincike na ra'ayi ya bambanta. Na farko ya bambanta daga kotu, akalla ne a shirya a cikin littafi ya kamata ne a binciki mutane daban-daban kuma a wajeje daban-daban. Duk da haka akwai har yanzu siyasa ba ta fara sosai ba. Donald Trump kuma wato saboda rikice-rikicensa, yadda wasu yawanci ƴan America suke da tunani za su iya cewa suna bin goyon bayan sa yanzu. Amma kamar yadda ake cewa siyasa, musamman siyasa America, kwana ɗaya ma kusan shekara ne, to ballantana ana da kusan shekara guda ma kafin aje wajen zaɓe da shauransu. Abubuwa da yawa za su iya canzawa. Amma ni a ra'ayina babban abin da zai zama na ya shafi wato Donald Trump a yanzu akwai wasu ra'ayoyi da suke nuna cewa yana sama da Joe Biden, saboda yawanci ƴan America suna saka laifin lalacin tattalin ƙasa wa shugaban da yake ci ne. Duk da kuma cewa Biden ya canza abubuwa suna gyaruwa, tattalin ƙasar yana ƙara ƙaruwa, mutane ana ɗaukar su aiki da yawa da shauransu, wato tsadan kaya kuma yana ɗan faɗuwa kaɗan, kuɗin man fetur yana faɗuwa hakan nan. Amma duk da haka sun ci gaba da saka wato laifin kan Joseph Biden ne, duk da kuma cewa yawanci wannan abubuwa ne wanda tun lokacin wato policies ɗin Trump ne ya saka su wannan inflation ɗin da shauransu, to amma kuma da kuma abubuwan COVID. To, amma kin ga yawanci da ke a America kowa abin da suke ji a yanzu ne yake sa suke wato canza ra'ayinsu, shi wanda yake ci yanzu shi za su ci abin nan. Kuma haka ne, ko da Democrats ne Republicans a wajen a yanzu da za su dora masa laifi. Duk da abubuwa suna can na to, amma kuma daga nan zuwa 'yan watanni watakila yan Amerika suka fara ganin cewa wannan abubuwan kamar su tsadan kaya, su tsadan man fetur da shawansu, suna ganin cewa wato suna ganin amfanin shi wato kamar cewa ba kuɗin da suke kashewa da akan wannan abubuwan kamar kayan abinci da shawansu a ga ya dan ragu, suna samu su ajiye wasu kuɗin su wasu abubuwa daban maimakon kawai a wajen abinci da sayan wato al'amuran yau da kullun dai.
Mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka Aminu Yakubu Lami a yi rashi da murya Amurka ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Sakamakon rashin nasarar da tawagar wasan kwallon kafa kasar Kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake yi yanzu haka a kasar Ivory Coast a yayin fafatawar da ta yi da Najeriya inda aka doke ta da ci 2-0, hakan ya sa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru da ake kira FICAFOOT Samuel Eto'o ya yi murabus daga makamansa. Amma kuma wani kwamitin zartarwa ya yi watsi da shawarar da Eto'o ya dauka har ma ya sabanta goyen bayansa ga tsohon dan wasa. Coach Suleimani da ke horar da wata kungiyar wasan kwallon kafa ta matasa a Kamaru ya yi wa wakiliyar muryar Amurka Maimuna Tasadu karin bayani akan batun.
Shance miki banga abinda yasa za watsar da wannan murabus mai in aka dauka daga farko daga lokacin da shi President Samuel Eto'o ya dauki gamarar wannan kungiyar B yi wani abin a zo a gani ba zuwa har zuwa yanzu da ake tafiyan nan bayan an je kofin duniya an dawo ba yi wani nasara ba aka zo yanzu kuma aka tafi kofin Afrika wanda ake bugawa a kasan Cote d'Ivoire wanda aka cire Kamaru bayan tafiya na biyu.
Samuel Eto'o ya bidiro da wannan sanarwar ne wa mambobin kwamitin gudanarwa na COMEC a yayin gudanar wani taro a birnin Yaounde sakamakon rashin nasarar Indomitable Lions inda ya buƙaci sauran ma da su bi sawunsa.
Game kuma da shi coach in Son Bahana shi ma ya ci yayi murabus inda ka je wani tournament ka je kai wani abubuwa wanda ba ka yi nasara ba shi in ka dawo shi kai murabus haka ake son coach wanda ya san abin da ya kamata. In kika lura a shi kofin African da ake buga wannan akwai coachoci da yawa wanda suka yi murabus bayan ba su samu nasarori ba a duk wasan da suka buga. Kinga wannan ya cancanta amma shi Son Bahana har yanzu bai yi murabus ba amma kinga mataimakin shi Sebastien Meye shi ai yayi murabus ai.
To a gaida Maryam Dauda da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga birnin Washington. Yanzu ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin dage zabe da shugaban kasar Senegal Macky Sall ya dauka na kokarin jefa kasar a cikin wata dambarwar siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan sanarwar janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a ranar da aka rantsar da shi a watan Mayun da ya gabata, yan kasar suke korafin tsananin rayuwa da tashin farashin man fetur ya haifar wanda kuma ya shafi farashin kayayyaki. Manazarta na cewa kuma lamarin na ta kara kamari kawo yanzu musamman tashin goron zabi da farashin kayan masarufi suka yi, kazalika da tabarbarewar darajar kudaden kasar na naira idan aka kwatanta da canjin dalar Amurka. Wannan lamari dai a cewar wasu ɗaruruwan mutane da suka gudanar da zanga-zanga a jihar Niger da ke arewacin ƙasar na ƙoƙarin shige makaɗi da rawa.
Sunana Aisha Jibrin. Muna yi ne saboda abinci yayi tsada kuma gwamnati bata yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abinda muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin. Abubakar, abinci ya yi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sai da duka, dukowa na sai da abin da ya gada ma, gashi muna February, abincin gona na fitowa, komi na tsada, ni tun da na fita duniyan nan, ni ne ban taba ga irin wannan ba.
Sunana Ismaila Haruna, wannan abu mata suke yin sa, kuma muka fito muka mara musu baya, saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu. Sun nuna sun fi mu kishin abin nan. Kullun kwanan duniya karin kudin abinci. Saboda Allah, shugabannin nan mun tsaya mun zabe su da ƙuri'o'inmu, amma ba su damu da mu ba. To, yau ina suke son mu sa kawunan mu.
Duk da yake dai ba a kwashi ta da dadi ba, domin kuwa jami'an tsaro ne suka tarwatsa masu zanga-zangar, waɗanda suka toshe babbar hanyar Mina zuwa Bida. A martanin da ya mayar kan zanga-zangar, gwamnan jihar ta Niger Umar Muhammad Bago ya ce hukumomi na sane da yanayin da jama'a suke ciki, kuma suna ɗaukar matakan shawo kan matsalar.
Ina tabbatar maka da jama'an jihar Niger cewa gwamnatinmu tana kokari ta taimaka ma talaka. Mukan bude baitul mali, mu bada abinci gida-gida, anguwa-anguwa, so da haka mun taba wai wahala bane fitar da wannan mutanen. Irin wannan gutsura tsoma shine ya kawo wannan abin. To amma Allah ya zamu kai karshen shi. Amma muna kira jama'a al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kaman karam farauta. Kowa ya shiga hankalin shi. Ana cikin lokacin haula a duniya gabaki daya. Muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin da za ta kawo mana waraka cikin wannan harka.
To sai dai mai bashin baki kan lamuran yau da kullum, Comrade Idris Unguwar Gini, yana ganin cewa wajibi ne gwamnati ta yi duba kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki domin ɗaukar matakan da suka dace.
Wannan yana nuna mana cewa yanayin da ake mulka al'umma a ƙasar nan ba daidai ba ne. Ba zai tafi ba, za in gwamnati ba ta gaggawa ɗaukar mataki ba, abin ba zai mana daɗi ba.
Ina kana magana mataki me kamata a yanzu, tunda watakila abubuwan za a iya cewa da yawa.
Abin yin na farko, gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci, ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci, su ba su support na su abinci a karyayyen kuɗi. Misali, Dangote yana yin taliya, Abdulsamad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su, su ce gashi nan ku mana producing abinci a kan lokaci. Ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai yau ci kaza, ta sai duk kayan da yake da tsada wanda yake kowane iri ne, ko kudin Najeriya zai kare kambanoni da muke ji na shinkafa. Gwamnati duk ta siya wannan shinkafan maimakon ta ban musu in sun yi su kasuwa su sayi. Kuma matsalar da ake samu shine, in ka ce zaka tafi da solving din matsalar tattalin arzikin kasa yanda kake kallanta a matsayin kasa dunkulalliyar kasa, to kama ƙarar rashin fahimtar abin kowane ɓari yanzu da kwa irin particular matsalar da ba shi kai magani ba, ko kayan babin tattalin arzikin ba za ka samu abin da kuke so.
Wato akwai kowace shiya ta ƙasa nan kamar tana da nau'in nata matsalar,
da nau'in nata matsalar
take da bambanci da wata kenan.
Haka Najeriya ta zama yanzu. Idan ka ce za ka yi babin tattalin arzikin ƙasar Najeriya, ai Lagos ba shi take buƙata ba. Idan ka ce kana son ka yi babin tattalin arzikin ƙasar Najeriya, ai ƙasashen kudu maso gabas ba su suke buƙata ba. Amma akwai kuma tattalin arzikin da za ka yi babin wanda ko ina an kai shi zai taɓa ko ina. Yanzu ba rana ɗaya shugaban ƙasa ya ce ya cire subsidy. Tun da ya cire tallafin mai komai ya ruguje. Inda zai dauri tun da ya yi wannan zaɓen decision ɗin mai zafi. Sai ce to saboda tattalin arziki ya shiga wani yanayi da ake ciki a yanzu, ya yafe wa dukkanin wani kamfani da yake production a Najeriya, da kuma duk wani karɓar haraji tsawon wata shida ko shekara ɗaya don wannan su yi amfani da shi gurin revival ɗin tattalin arzikin su. Ki aga sai ya zamanto wannan kamar shi ne palliative na kamfanoni, sai ya zama wannan shi ne palliative na 'yan kasuwa, sai ya zamanto wannan shi ne palliative na ƙananan masana'antu. Haka gwamnonin kowane jiha ya kamata su yi, inda kowa ke ji a jiki, ita ma gwamnatin ya kamata a ji ta ji a jiki, sai ta ce duk wani nau'i na haraji daidai da harajin da ake ɗauka a ma'aikata na albashi, ta ce ta yafe tsawon wata shida. A kuma kafa kwamitin mai ƙarfi, duk ma'aikaci a ma'aikatarsa yana da mai, yana da shinkafa buhu ɗaya, yana da magi, yana da kaza, wannan tabbas za a baka wannan, kuma a lokaci guda duk ƙasar za a yi haka. Duk wanda aka kama da ya ci wannan gidan harbewa ko kuma shekarar life to life. Domin sabon life life.
Sannan
za ka barin ƙasa ma 'yan zanga-zanga da suka yi su kuma ba su da alaƙa a yi da gwamnati. to hikimar wannan in kaiwa yan pension yan kasuwa ma'aikatan gwamnati ka sa kuɗi akan a cikin kasuwa kenan sannan ma'aikata sun yi spread wani yana da over abinci zai fito da shi ya sayar a kare wanda ba su da aikin yi su kuma za su samu kwafa.
Wata sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai a kasar Senegal bayan da a farkon makon nan shugaban kasar Macky Sall ya ba da sanarwar dage gudanar da zabukan kasar da aka shata gudanarwa a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Sanarwar ta zo ne a jajiberin ranar kaddamar da gangamin yakin neman zabe a fadin kasar yayin da kuma ƴan kasar suke dokin zuwan ranar domin zaben sabbin shugabanni. Lamarin da kenan ya sa wasu 'yan jam'iyyun hamayya tare tarzoma da nufin kalubalantar matakin ɗage zaɓen da suke fassarawa a matsayin juyin mulki. Mai fashin baki kan harkokin siyasa Abdulrahman Al-Kasum ɗan ƙasar Niger da yanzu haka yake a birnin Dakar ya yi bayanin dalilin da suka sa shugaban ƙasar ya ɗauki wannan mataki.
To suna abubuwa da suke faruwa ana iya wasu abubuwa ne wanda rabon da su faru irin su a ita ƙasar Senegal ta 1963 sanin kowa ne cewa ita Senegal tun 1948 suka fara zaɓuɓɓuka na gama gari wanda ke haɗa jam'iyyoyi da dama a kasan sauran ƙasashen Afirka wanda ana iya cewa demokaradiyya ba ta tabbata ba sai bayan tarurrukan ƙasa da aka yi na 1989 kamar irin na Benin Republic da sauran ƙasashe daga 1990. To wani abu ne wanda za a cewa na bazita gama garin mutane wanda kawai gito shugaban ƙasa ya jawabi ya ce za a dake zaɓe amma abubuwan da suka biyo bayan haka ana iya cewa an samu wasu matsaloli na rashin yarda tsakanin hukumomin ƙasa majalisar dokoki da kotun tsarin mulki wanda ke cikin wani abu irin na bazita aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa Pedestals of shugaban ƙasa Abdullahi Wad wanda dan shi yana daga cikin ƴan takarar shugaban ƙasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na ƙasar Faransa yana da fasfo na ƙasar Senegal shi kuma tsarin mulkin Senegal bai yarda da a kasance ba a zabi shugaban ƙasa wanda ke da fasfo guda biyu an samu zanga-zanga cikin gari ko cikin ƙasa amma abinda ake iya cewa abu biyu ne su jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu ƴan takarar shugaban ƙasa akarin surusu abin da suka ɗauka za a fara campaign a yau waye wasahiyar gobe saboda haka su riƙe tsarukansu na bisa kan haka nan amma al'ummar gari suka bazama cikin wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin Dakar da suke nuna ba su amince ba da haka kuma magana ita majalisar dokoki ba ta da hurumi musamman kamar na ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran ranar fara yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ta kaɗai ke da wannan hurumin kuma ita zauwa yanzu ba ta yi haka in ba kuma banda shi akwai magana ta yarda ana zargin wasu daga cikin mutanen kotun tsarin mulkin guda biyu akan sun amshi cin hanci sun tabbatar da takarar wata mace wadda ake kira da suna Rose wadda ita kuma tana da takardu ita ma na zama yar wata ƙasa an shiga wani hali na bazita bayan da abubuwan da aka gani yan shekarun da suka wuce na zanga-zanga da na kame ƴan adawa da darmar shugabannin su da hana wannan da wancan takara wannan shine kuma ana iya cewa gaba ɗaya ma demokradiyya ta Afirka ta yamma ta shiga gaskiya halin tangal-tangal kuma ana iya cewa kwalo-kwalo na ECOWAS to idan ba a hankali ba ya ɗauki ruwa saboda bayan ya yi fama shi wannan kwalo-kwalo na ECOWAS da magana na tazarce irin na Cote d'Ivoire da Guinea aka samu matsaloli kuma da suka biyo bayan canza hukumomi bayan juyin mulkin soji bisa kasa wasu wa'annan hukumomin da ake zargi bisa tunkarar matsalolin tsaro yanzu kuma wani daga cikin wanda shi ya yi tsaye bisa kan duka matsalolin da wasu kasashen ke fama yau ga shi ma ga halin da suka fada ƙasar Senegal ta fada na gaskiya ana iya cewa ma hali ne wanda ana iya cewa babu hukuma kuma tsarin mulki ma gaba da ya maida shi gangan, kuma hukumomin na demokradiyya su ma sun koma a gangan.
Tuni ɗaya da kungiyar raya kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko CEDEAO ta fitar da sanarwa tana cewa tana sa ido kan lamarin na kasar Senegal tare da alwashin daukar matakin da ya dace idan damar hakan ta taso. To sai dai a ra'ayin masu fashin baki irin Dr. Abba Sadiq, jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel, wannan sabon al'amari ne da ba taɓa ganin irinsa ba a ƙasar ta Senegal.
Lalle wannan mataki da shugaba Macky Sall ya ɗauka na ɗaga zaɓe mataki ne mai kawo mamaki kuma mai kawo ruɗuɗiya a ƙasar Senegal da kuma ƙasashe wanda suke kallon abin da yake faruwa a Senegal. Saboda lokacin da ya zaɓa na ɗaga zaɓe, ranar kaman washegari za a buɗe campaign na zaɓen, to shugaba Macky Sall ya ɗaga zaɓe kuma ba a kan wata ka'ida ta ba shi wannan uzini na ɗaga zaɓe ba. Saboda kamar yadda kundin tsarin mulki yake a ƙasar Senegal, lokacin aka ce an yi zaɓe kuma shi hukuma wadda take iya cewa zai ta yi takara ya sun gaya takara, ba wanda yake iya dawowa ya ce sai an buɗe wannan shari'a ta wanda za a sa wanda aka ba izinin su ta yi takara na zuwa shugaban kasar Senegal. To saboda haka ne abinda shugaba Macky Sall ba a taba gani shi ba, ba a taba yin shi ba a Senegal, ba a taba cewa ba an sa ranar zaben shugaban kasa an daga shi tunda Senegal ta samu mulkin kanta yau shi da shekara 64 za a ce. To shi ne sa yanzu kaman ya sa kasar shi cikin ba wanda ya san abin da yake faruwa gobe. Abu ne wanda babu shi cikin tsarin mulki na Senegal kuma ba a taba gani shi ba, kenan ya zamanto ba wanda ke ta ina Senegal ta kwana gobe. Tunda shi shugaba Macky Sall baya cikin takara, ba shi da wani izinin cewa a yanda kundin zaɓe yake a ƙasar Senegal ya ce ya ɗaga zaɓe saboda akwai wanda ba a sa ba, kuma saboda ko wani tashin hankali. Yanzu an ɗaga zaɓe, ba a san lokacin da za a yi wani sabon zaɓe ba. Tsarin mulki na Senegal ya ce wata na April da kwana biyu Macky Sall ikon shi ya ƙare. Bugar shugaban Macky Sall ya ƙare ya za a yi kenan. Wane ne shugaban ƙasar Senegal? Shi kundin tsari na Senegal wanda aka ce ma constitution ya ce a Senegal ba a iya ƙara ma shugaban ƙasa ikonsa da ko kwana guda, kuma ba abin da yake iya sa a yi haka.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida na Sanyinna, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Talata, jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Iraki ta yi kira da a dakatar da kai duk wasu hare-hare a ƙasar. Tana mai gargaɗin cewa hare-haren za su iya maida hannun agogo baya a namijin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen samar da zaman lafiya da sauran nasarori idan aka ci gaba da kai hare-haren. Jakadiya Janine Hennes Plasschaert ta faɗawa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa waɗannan hare-haren sun samo asali ne daga ciki da wajen iyakokin Iraki. A ranar Juma'ar da ta gabata ne sojojin Amurka suka kai wasu hare-hare ta sama a kan wasu wurare uku a Iraki a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin kawar da wuraren kai hare-hare kusan 170 da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa kan sojojin Amurka a yankin. Irin waɗannan ƙungiyoyin mayakan da yawa suna gudanar da ayyukansu a Iraki. Amurka ta kuma kai hari a wurare hudu a makwabciyar ta Siriya. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce gaba ɗaya dai an lalata wuraren mayakan sama da 80.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Idan mai sauraro yanzu ya kamo shirin, za a iya sauraron shirin baki ɗayan shi a lokacin da muke shigowa da hantsi kamar kullum, kuma za ku iya sauraron shirye-shiryen da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafukanmu na sada zumunta Facebook ko Twitter, za kuma iya samu mu a internet viewe hausa.com a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da Daddy Balawe da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.